Shirin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani da ce tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 28 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za mu sake lekawa zauren da ake tattara sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya don jin abin da ya gudana a yinin yau yayin da al'ummar kasar ke ci gaba da dako. Za kuma ku ji cewa dattawa da wasu mahalarta ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya sun fara mai da martani kan kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo da ke buƙatar a soke babban zaben. Amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan yau. Ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su. Sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako ya nuna Bola Tinubu daga jam'iyya mai mulki ne yake kan gaba. Kamar yadda kamfanin dallancin labarai na Reuters ya nuna sakamakon jihohi 25 daga cikin 36 na kasar a yau Talata. Sakamakon zaben da aka gudanar a jihohin ya nuna cewa Tinubu na jam'iyyar APC ne ke kan gaba da kusan kashi 36 ko kuma ƙuri'u miliyan 7 da aka kirga, inda Atiku Abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke biye da shi da kashi 30 kuma kusan ƙuri'u miliyan 6 masu inganci. Peter Obi na ƙaramar jam'iyyar Labour Party ya samu kashi 20 kusan ƙuri'u miliyan 3.8. Ana sa ran ƙarin sakamako mai zuwa mai nuna wanda ya yi nasara a yau Talata. Jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ne suka sanar da sakamakon na farko na jihohin, inda har yanzu ake tabbatar da su a cibiyar tattara sakamakon zaɓen da ke babban birnin tarayya Abuja. Zaben dai na faruwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da ƙarancin takardun kuɗi, wanda ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma ƙarancin makamashi. A baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashe-tashen hankula a zaɓukan Najeriya, amma ‘yan takarar shugaban ƙasar sun yi alkawarin goyon bayan gudanar da zaɓe cikin lumana da gaskiya. Faɗan da ake gwabzawa a gabashin birnin Bakhmut na Ukraine yana ƙara tsananta, in ji wani jami'in sojan Ukraine a jiya Talata, duk da cewa wani yanki kaɗan ya sauya hannu tsakanin dakarun Moscow da na Kiev. A cikin jawabinsa na daren Litinin, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut na ƙara ta'azzara. Ya ce sojojin Rasha suna lalata duk wani abu da za a iya amfani da su don kare ƙasashensu. Oleksandr Sirski, wa kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine, ya faɗa a shafukan sada zumunta cewa duk da ɓarnar da maƙiya suka yi sun aiki da jami'ansu na Wagner da suka fi horarwa don ƙoƙarin kutsa kai ga kariyar sojojinsu tare da kewaye birnin. Yana magana ne a rukunin Wagner, rukunin sojojin Rasha da ke yaƙi tare da sojojin Rasha. Amurka da ƙawayenta na yunkurin ɗaukar Iran a matsayin wata barazana ga duniya. Suna masu gargaɗin cewa ƙawancen da take da shi da Rasha da kuma haɗin gwiwa a yakin da ake yi da Ukraine na nufin ayyukan taɓarɓarewar Tehran za su haifar da haɗari fiye da kowane lokaci. Mataimakin sakataren tsaron ƙasar Dana Straw ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa da manema labarai yau Talata cewa yanzu sun kai matsayin da barazanar Iran bata bar yankin gabas ta tsakiya ba, amma ƙalubale ne na duniya. Straw ya yi nuni da ingantacciyar haɗin gwiwar soji tsakanin Tehran da Moscow, da kuma musamman ga Iran na samar da jiragen yaƙi mara matuki guda ɗaya ga sojojin Rasha. Yana mai kira ga gamayyar ƙasa da ƙasa da za ta mayar da martani ga mummunan haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha. Jiya Litinin, gwamnatocin ƙasashen Canada da Amurka sun haramta amfani da manhajar TikTok a kan dukkanin na'urorin gwamnati. Fadar White House ta baiwa hukumomin tarayya wa'adin kwanaki 30 da su dakatar da amfani da shahararriyar manhajar sada zumuntar, wadda ta aiwatar da dokar da wato ta aiwatar da dokar ta manhajar majalisar ta amince da ita a watan Disamba, amma matakin na Amurka bai hada da jami'an tsaron cikin gida da na tsaron ƙasa damar amfani da ita bisa dalilai na bincike. Wannan mataki wani bangare ne na ci gaba da jajircewar gwamnati don tabbatar da kariya ga harkokin sadarwa da kuma kare lafiyar Amurka, inji Chris DeRusha, babban jami'in tsaro na tarayya. Manhajar TikTok mallakin kamfanin kasar China ByteDance ya janyo suka daga gwamnatocin yammacin duniya da suka damu game da tsaron bayyana wato bayanan masu amfani da ita, da kuma yiwuwar za a iya amfani da manhajar don yada manufofin kasar China. Kamfanin ya yi watsi da wato damuwar kuma ya kira matakin a matsayin wasan kwaikwayo na siyasa. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin ba da goyon baya a yau Talata domin samun ‘yancin kai da ikon ƙasar Kazakhstan a ziyararsa ta farko a tsakiyar Asiya a matsayin babban jami'in diflomasiyyar Amurka. A wani taron manema labarai bayan wata ganawa da jami'an ƙasashe biyar na tsakiyar Asiya a Astana, babban birnin ƙasar ta Kazakhstan, Blinken ya ce, "Muna sa ido sosai kan yadda ake aiwatar da takunkumi, kuma muna ci gaba da tattaunawa da ƙasashe da dama, ciki har da abokan aikinsu na C5 akan tasirin tattalin arziki. Kasashen yammacin duniya ne suka sanya takunkumin don matsawa Moscow lamba ta kawo ƙarshen yakin da take yi da Ukraine."
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, har yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da hukumar INEC ta ke kokarin kammala tattara sakamakon. Domin jin halin da ake ciki, na sake tuntubar abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu, wacce ke zauren tattara sakamakon zabe a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda ta mun karin haske kamar yadda za ku ji. To, har yanzu muna tare ne da Grace Alheri Abdu, babbar edita ta sashen Hausa na muryar Amurka da take Abuja. Tun bayan da muka yi magana da ke ɗazu, mun samu labarin ina an sake samun sakamakon zabe daga wasu jihohi, haka ko za ki mana ɗan bayanin abubuwan da ake ciki yanzu?
Haka yake Binta, tun lokacin da muka yi magana da ke ɗazu kamar yadda kika faɗa, wancan lokacin an sanar da sakamakon jihohi 14 ne a cikin kwana biyu. Na farko an yi a ranar farko an sanar da sakamakon jiha ɗaya, wato jihar Ekiti, kafin ajiya aka sanar da sakamakon zaben jihohi 13 ya zama 14. To, a yau ɗin nan da safe ya kamata a fara bisa ga sanarwar hukumar zaɓe ƙarfe 11 bai yiwu ba, har sai zuwa ƙarfe 3:30 aka fara. Amma a yau ɗin nan da aka zauna an yi jihohi 15 jere, ya kawo adadin kenan zuwa yanzu an sanar da sakamakon jihohi 29 da suka hada da babban birnin tarayya Abuja. Jikan wannan sakamakon zaɓe kawo yanzu, jam'iyyar APC ta lashe zaɓe a jihohi 9, jam'iyyar PDP ta lashe zaɓe a jihohi 12, jam'iyyar Labour ta lashe zaɓe a jihohi 6, ƙari da babban birnin tarayya Abuja ya bata 7 kenan. Sai kuma jam'iyyar NNPP ta lashe zaɓe a jiha 1 Tilo, wato jihar Kano, inda shi ɗan takarar ya fito. To, za a iya cewa a halin yanzu dai, in ana bin yawan jihohi, jam'iyyar PDP ke kan gaba da yawan jihohi, ba yawan kuri'u ba,
yawan jihohi.
Jam'iyyar PDP take gaba da jihohi 19, sai kuma jam'iyyar APC ke biye da jihohi 9. Sai jam'iyyar Labour ke biye da jihohi 6, ƙari da babban birnin tarayya Abuja da ya bata 7, sai kuma jam'iyyar NNPP mai jiha 1, jam'iyyu 18 da suka tsaya takara.
To shi ne ake zaton samun sakamakon sauran jihohin?
To Binta, kamar yadda shi shugaban hukumar zabe ya sanar kafin tashin bayan sanar da sakamakon zaben jihohi 15 din nan, ya dai ce za a tafi hutun sa'o'i biyu sai da karfe 9 na yamma agogon Najeriya, wato karfe 4 kenan agogon ku a nan Washington, za a dawo a ci gaba da sanar da sakamakon zabe. Bisa ga cewa shi akwai jihohin da suka riga suka zo ana jira su ƙara so su kama tantance takardunsu kafin lokacin wannan zaman, yana cewa idan ya yiwu jihohin da suka zo din nan duka za a sanar da sakamakon zaben su. To abinda muke tunani mu dai a 'yan jarida da muke zaune a nan shine mai yiwuwa ne idan hukumar zabe ta iya samun sakamakon zaben sauran jihohi 8 da suka rage, yana yiwuwa za a iya ci gaba da sanar da sakamakon zaben na har cikin dare. Yana yiwuwa haka domin an yaka a shekaru baya. To halin da ake ciki kenan a halin yanzu dai.
To madalla.
To Binta, yayin da ake ci gaba da sanar da sakamakon zaben nan kuma sai su kuma jam'iyyun hamayya, jam'iyyar Labour, jam'iyyar PDP da jam'iyyar ADC su kuma suka kira taron manema labarai inda suka nuna rashin gamsuwa da wannan sakamakon zabe. Su mataimakan 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da na jam'iyyar Labour, wato Ifeanyi Okowa da kuma Dati Baba Ahmed, sun kira taron manema labarai inda suka bayyana rashin gamsuwarsu da wannan sakamakon zabe da hukumar zabe ta sanar, inda suka ce an yi aron gizon kuru'u kuma zaben bai kasance mai sahihanci hanci ba, banda haka kuma an ci zarafin mutane da dai sauran korafe-korafe da suka yi a wannan taron manema labarai da suka kira. Kafin nan ma jam'iyyar PDP da jam'iyyar Labour da kuma jam'iyyar ADC sun yi wani taro kafin wannan na haɗin gwiwa, inda suka ma yi kira ga cewan shugaban hukumar zaɓe ya sauka daga wannan matsayin nashi kuma a soke zaben domin gaza aiwatar da zaɓe mai sahihanci hanci kamar yadda ya alkawarta.
Wato kamar yadda aka ce tsohon shugaban kasa Obasanjo ya faɗi, ko
kamar yadda shi tsohon shugaban kasa Obasanjo ya faɗi. Kana kuma su idan karanta bayanan rahotannin bayan zabe da kungiyoyin sa ido na kasa da kasa suka rubuta, kama daga na kungiyar tarayyar Turai da na wannan NDI da ma kungiyar haɗin kan Afirka, duk sun nuna gamsuwa da rashin korafe-korafe dai da aka gabatar, rashin kai kayan zabe cikin aiki, rashin ba mutane ƴancin yin zabe domin akwai wurare da dama da mutane sun zo ba a ba su dama sun yi zabe ba, sun yi da waɗansu dalilai ko dai lalacewar na'ura ko kuma a ce wai an yi samu tashin hankali. Akwai mazaɓu da dama da ba su samu yin zaben nan ba, banda haka kuma sun ambaci wannan na'ura da hukumar zabe ta alkawarta cewa za a yi amfani da ita wajen sanar da sakamakon zabe kai tsaye tun daga mazaɓu. To su waɗannan ƙungiyoyi sun nuna cewa rashin yin amfani da wannan na'ura wajen sanar da sakamakon zabe alama ce yana ɗaya daga cikin dalilan da zai sa wannan zabe mutane su shakan
ba a yi shi kan gaskiya ba kenan, tunda ba a bi ta hanyar na'urar da aka ce za a bi ba.
To abinda yadda mutane suke magana kenan ko'ina a Najeriya a halin yanzu, mutane suna ganin cewa wannan zabe akwai rashin gaskiya a ciki, musamman sabili da ita hukumar zabe ta yi ta alkawarin cewa za ta yi amfani da wannan na'ura, wata kwatanta yin amfani da wannan na'ura a yin zaɓuka jihohi guda biyu a lokutan baya. To suna faɗan cewa har zuwa yanzu ita bata fito ƙarara ta bayyana dalilanta na gaza yin amfani
da su ba,
ko kuma na rashin yin amfani da waɗannan na'ura ba har zuwa yanzu. To abin da yasa mutane da dama suke ganin kamar da lauje cikin daɗi kenan.
Sannun ku da aiki, an gaishe ki alheri Grace.
To madalla, nagode.
Abokiyar aikinmu kenan Grace Alheri Abdu da ke zauren tattara saƙon zaben shugaban ƙasa a Abuja. To har yanzu dai muna kan batun zaben na Najeriya ne, inda wasu mahalarta ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa na Najeriya suka fara mai da martani kan kalaman da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi na neman a soke zaben. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani.
Obasanjo dai a wasika zuwa ga shugaba Buhari ya buƙace shi da ya dau matakin shawo kan kalubalen da za a iya samu in an ci gaba da sanar da sakamakon zaben. Da aka yi ba wa shugaban hukumar zabe shawarar a soke zaben da shirye sabo a sassan da aka samu matsala a ranar Asabar din makon nan. Wakilin jam'iyyar Elfi a ɗakin sakamakon Umar Ibrahim ya ce ba wata fa'ida da za a samu in an ci gaba da gabatar da sakamakon yanda yake, dan haka a soke zaben.
Tsarin ne an yi shi daga ƙananan hukumomi, aka danna jama'a, aka kawo result din da aka ga dama. Aka je a jihohi suka kawo result din da suka ga dama. Abinda muke da shi waɗanda agent ɗinmu suka bamu ba shi ake faɗa a nan ba, sannan kuma sai mu yi sabaki mu yi magana a kuma danne mu a hana mu mu yi magana. Abinda yasa muke nuna musu kenan.
Nan take shi kuma wakilin APC Aminu Jaji ya ce ba mamaki in Obasanjo ya ɗau wannan matsayar, dan dama Peter Obi na jam'iyyar Labour yake marawa baya.
Kaga maganar Obasanjo da wasiƙar da ya tura ya nuna cewa baya son Najeriya, kuma akwai manufar da yake da ita a Najeriya. Ya kamata ɗan Najeriya mu san cewa wallahi hukumar ta wannan kasar, kuma mu ne kamata mu kare mutuncin wannan kasa, ba wai wani zai zo ya kare mana ita ba.
Dan kwamitin gudanarwa na APC Dr. Ali Kumo ya ce da dai Obasanjo ya yi abin da ya dace zamanin mulkin sa daga 1999 zuwa 2007, da yana da hurumin yin irin wannan maganar.
Kowa ya san lokacin sa da yake shugaban kasa, shi ya fara bata zaben Najeriya. Mutumin da lokacin karfe 12 rana yake sa Morris Inu ya sanar da zaben PDP ya ce sun ci, to shine har yanzu zai iya fitowa ya ce zaɓe ya yi kyau ko bai yi kyau ba? Mutumin da tun farko kowa ya san ya fito ya ce yana goyon bayan Obi.
Shehu Malamin Islama Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir ya buƙaci tsohon shugaba Obasanjo ya janye kalaman don zaman lafiyar ƙasa.
To abin da zan ce shi ne ya bani mamaki, domin da zaben da shi ya taɓa yin shugabancin ƙasa da sauransu, ni a gani na ban ga wanda aka yi mai tsari kamar wannan ba. Ƙorafi kuma a tasan da shi zai hau da waɗansu da ya goyi baya duk ba su samu nagartar zaɓe kamar wannan ba. Kuma matsayinsa na shugaba da ya jagoranci ƙasa gaba ɗaya, ya koma ya tsuguna ya ce zai faɗi kalmomi masu tunzurarwa, a gani na bai dace da matsayinsa ba. Kuma ya kamata ya jinyi irin waɗannan maganganun, ya bar ƙasar nan a yi komai muna cikin nutsuwa tafiya a kan hankali. Ni na yarda da wannan zaɓe kamar yadda miliyoyin mutane da nake jagoranta, musulmi har da wanda ba musulmi, wanda suka amsa kiran sun ce kai kyau ya yi kuma nagarta. Wannan shi ne abin da zan faɗa.
Ana ci gaba da zaman karɓar sakamakon zaben daga fiye da rabin jihohin da ba su gabatar da sakamakonsu ba. A wasu sassan Abuja har wasu matasa sun fara alamun nuna za su yi zanga-zangar ƙalubalantar zaben. Nasiru Adamu, Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu, Alhikaya. Daga dukkan alamu, jinkirin da aka samu na fitar da sakamakon zaben shugaban kasa ya fara kawo cece-kuce a cikin kasar. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja, Umar Faruk Musa, ya tuntuɓi Malam Ibrahim Muhammad Gamawa, mai sharhi kan harkokin siyasa, domin jin ko akwai hujjar hayaniyar da ake yi kan jinkirin.
Gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irinsa ba. Kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am, kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddafa dukkan ko'ina don hana waɗanda suke ɓata gari shiga wannan al'amari. To amma abin takaici kuma bayan an kammala zaɓen suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so, daga baya kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba giwar su fita haka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kari da sauransu. Shi ne yanzu suka tada hayaniya da kace na ce. Amma da akwai kyakkyawar niyya, tun da an san ba a nan maganar take tsaya ba. Kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya tun daga na shagari har wanda Buhari ya kai na ƙarshe, wato sai da aka je kotuna, babu ni ban san wani zaɓe a Najeriya na ƙasa wanda aka tsaya kawai daga yinsa, in ban da Jonathan da ya ce ya yarda da zaɓen da aka yi na Buhari ba. Shi ma an zuga shi an ce je kotu, amma yake sun san cewa ba nan ba ne ƙarshen abin ba. Ya kamata a je kotu a gabatar da duk wani ƙorafi, amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba. Amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi yadda ya dace. Kamar Tinubu da ya shekara 8 yana mulki a Lagos, kuma har yanzu shi ne ke ayyana wane ne ɗan siyasa da zai fito na gwamna ko wani abu. Amma aka kada shi, aka fi shi da ƙuri'u a Lagos. Sa'annan kuma Atiku ya kada ɗan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito. To kaga wannan al'amari ne wanda yake lallai an yi ƙoƙari, ba abin da za a faɗa sai dai a yaba wa ita hukumar zaɓe ta INEC.
Malam Ibrahim Muhammad Gamawa kenan, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Haka shi ma ambasada Ibrahim Mai Sule ya yi mun tsokaci akan abubuwan da yake ganin cewa sun kawo takaddama
akan sakamakon zabe da ainihin ta gudanar inda yake cewa
abinda yake faruwa shine ba wanda yace a yadda aka yi zaben akwai wani laifi a ciki kowa yana maganar daga inda aka tashi daga zaben da inda aka kai kuriyun da abubuwan da ya faru kafin a yi wannan ana yake magana amma shirin inda aka yi zabe akwai dai kuragurar makara da wasu abubuwa amma ba a musu aka ba musun da ake yi shine yadda zaben ya tafi kuma yadda da aka dauka cewa za a yi zaben a yadda shi chairman din da ya fara da bakin shi cewa za a ringa aika waɗannan ta hanyar na'ura to kuma aka zo aka ringa ganin kamar da aka yi duk kudaden da aka kashe a cikin wannan lamuran sun zama wuta kamar sun tuka ban zaki na tunda daman ga abin da ake tsammanin yi shi yasa duk duniya da civil society wanda su ya kamata ma yanzu fada don su suka shiga gaba har aka yi waɗannan abubuwan gaba daya shi da kansa kuma shi chairman ne shi tsaya akan wannan abin za ka duba kuma za ka yi maganar cewa wanda suka ce ba za a yi wannan ba ba haka ba ne
to amma akwai masu cewar na'ura na iya kasawa tunda na'urar gizo ce ko wayoyin mutane suna samun kasawa lokaci zuwa lokaci ko
in ga tuna ko a lokacin da ake zaben Amerika an san yan an yi ruwan namu eh kasawa daban da rashin yi akwai bambanci tsakanin guda biyu an fara ya kasa ko kuma ba yi ba an koma yadda ake abin da akwai bambanci tsakanin biyu
kana ganin kamar kasawa ne INEC tai ko kuma ta dai ki ne kawai
eh to yanzu ba wanda zai san wannan abubuwan gaba da abin da yake faruwa shine abin da suka ce za su yi ba shi suka yi ba so idan aka ce an fara abu ya ka garin yi din abun bai yi wato wannan daban ne zaka ce wataƙila abin ne ya lalace ko wani abu amma ba wani tabbata nan kuma aka dawo ana abin da aka yi a shekarun baya da suka wuce saboda ko haƙƙin jama'a ma da kudaden su da aka yi ba kai wannan abun Allah ba zai bari ba
ambassada Ibrahim Sule kenan mai shirkan amuran diplomasiya a tattaunawa da ne da shi a Abuja Umar Faruk mun samu daga Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla, a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger daga bakin Haruna Mamman Bako.
Wasanni a takaice.
Zamu soma da jamhuriyar Niger inda ake mako na 12 na wasannin kwallon kafa na Super League Professional na wannan kasar inda aka yi wasanni kamar haka a S1 ta shakashi 2-3 a hannun AS Douala Sahel Sporting Club ta shakashi banza da 1 a hannun Jangorzo ta Maradi AS Police da Espoir ta Zandar an yi banza da banza sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Tallele Liberté Football Club da Cibiu da Nema kusancewa a yau din nan ne a babban taron kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa na kasar Faransa shugabanta Noel Le Gret ya yi murabus wannan ya biyo bayan zarge-zargen da ake masa na rashin dattako da kuma tanadi a harkokin jagoranci da ma yiwa mata dauko daga masu aiki a ofishinsa zuwa yan kwallon kafa kuma gabatansu na mata na kasar Faransa tabe-tabe da suka saba wa kaida Noel Le Gret ya share shekaru 12 yana jagorancin hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa babban taron majalisun hukumar zai kasancewa a hannun Philippe Diallo da ke kasancewa na biyu a hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa har zuwa ranar 10 ga watan Yuni mai zuwa a lokacin da za a gudanar da zaben sabon shugabannin kwamitin sai dai har yanzu akwai sauran zumo kaba a hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa inda yan kwallon kafa mata na kasar da dama ciki ko har da captain din kasar Wendy Renard suka bada sanarwar janyewa da bugawa kasar kwallo saboda abinda suka kira salon jagorancin kocin kasar cewa da Corin Diacre inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Faransa Philippe Diallo ya girka wani kwamitin da ke kumshe da tsofin yan wasan kwallon kafa na kasar da shugabannin club na kwallon kafa na Faransa da suka hada da Laura George da Aline Riera sai Jean-Michel Aulas da Marc Keller inda za su bai hukumar sakamakon su zuwa ranar 9 ga watan Maris zuwa wannan ko ana gap da zuwa kofin duniya na kwallon kafa na mata a watan Yuni a New Zealand daga Australia a yammacin yinin jiya ne a Paris a kasar Faransa FIFA hukumar kwallon kafa ta duniya ta gudanar da bikin karrama yan wasan kwallon kafa na duniya da suka yi fice a shekara 2022 da kungiyoyin kasa da kasa tare da masu horar da yan kwallon Lionel Messi ne ya samu tukuci na zama dan kwallo mafi kwazo a shekara 2022 da ma
ke kasancewa karansa na bakwai da yake samun wannan takwicin. Emiliano Martinez, mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta Argentina, ya samu matsayin na daya a duniya a shekara 2022, yayin da Mari Epps, mai tsaron gidan Manchester United da ma kasar Britania, ita ce mafi kyallawa a wannan matsayin a bangaren kwallon mata a shekara 2022. Dan kasar Poland ko Polonia, Marcin Oleksiy, maras kafafu ne da ya samu takwicin Puskas na cin kwallo mafi sha'awa a shekara ta 2022. Takwicin FIFA na koci mai horar da kasa mace ya zo a hannun Sarina Wegman ta Ingila, ita ce ta samu wannan kamben biyo bayan lashe kofin Turai da ta yi tare da kungiyar Three Lions na Britania na mata a shekara ta 2022. Alexia Putellas, mai bugawa club din Barca ta kasar Spain ko Espanya, ta lashe kamben mace yar kwallon kafa mafi kwazo da makyallawa a shekara ta 2022. Lionel Scaloni, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina, shine kocin kasa mafi kyallawa a shekara ta 2022 bayan ya lashe kofin duniya tare da kasar Argentina. Su ko masu goyen bayan kungiyar kwallon kafa ta Argentina sune suka samu tukuici mafi kokari a shekara ta 2022, saboda su kusan 60 ko 70 ne suka isa a Qatar domin goyawa Lionel Messi baya da sauran abokanansa na Albi Celeste, ta ko kungiyar ta kwallon kafa ta FIFA wadda ta girka ta duniya ta shekara 2022, ta hada da ɗan wasa da suka hada da Hakimi da Van Dijk, Cancelo, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Mbappe, Benzema da Haaland. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To, a takaicen fadan da ake gwabzawa a gabashin birnin Bakhmut na Ukraine yana ƙara tsananta, inji wani jami'in sojan Ukraine a jiya Talata, duk da cewa wani yanki kaɗan na sauya hannu tsakanin dakarun Moscow da na Kiev. A cikin jawabinsa na daren Litinin, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut na ƙara ta'azzara. Ya ce sojojin Rasha suna lalata duk wani abu da za a iya amfani da su don kare ƙasashensu. Amurka da ƙawayenta na yunkurin ɗaukar Iran a matsayin wata barazana ga duniya, suna masu gargaɗin cewa ƙawancen da take yi da Rasha da kuma haɗin gwiwa a yankin da ake yi da Ukraine na nufin ayyukan taɓarɓarewar Tehran za su haifar da haɗari fiye da kowane lokaci. Mataimakin sakataren tsaron ƙasar Dana Straw ya shaida wa manema labarai yayin wata ganawa da manema labarai a yau Talata cewa yanzu sun kai matsayin da barazanar Iran bata bar yankin gabas ta tsakiya ba, amma kalubale ne na duniya. Straw ya yi nuni da ingantacciyar haɗin gwiwar soji tsakanin Tehran da Moscow da kuma musamman ga Iran na samar da jiragen yaƙi mara matuki guda ɗaya ga sojojin Rasha. Yana mai kira ga gamayyar ƙasa da ƙasa da za ta mayar da martani ga mummunan haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha. Jiya Litinin, gwamnatocin kasashen Canada da Amurka sun haramta amfani da manhajar TikTok akan dukkan na'urorin gwamnati. Fadar White House ta baiwa hukumomin tarayya wa'adin kwanaki 30 da su dakatar da amfani da shahararriyar manhajar sada zumunta ta aiwatar da dokar da manhajar da majalisar ta amince da ita a watan Disamba. Amma matakin na Amurka bai hada da jami'an tsaron cikin gida da na tsaron ƙasa ba damar amfani da ita bisa dalili na bincike. Wannan mataki wani bangare ne na ci gaba da jajircewar gwamnati don tabbatar da kariya ga harkokin sadarwa da kuma kare lafiyar Amurka, inji Chris DeRusha, babban jami'in tsaro na tarayya. Manhajar TikTok, mallakin kamfanin kasar China ByteDance, ya janyo suka daga gwamnatocin yammacin duniya da suka damu game da tsaron bayanansu mafi amfani da ita.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da Tatiana gabatar da shirin sai kuma Julie Legas Gresham da ta bada umarni. Da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen House na murya Amurka kwana lafiya ma salam. We'll be right back.